Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yammacin yau. Muna kuma yi wa sauran masu saurare barka da warhaka. Ladan Ibrahim Arewa ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinka kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, za ku ji hukuncin da wata kotu da ke zama a Abuja ta yanke dangane da tsare shugaban kungiyar Shi'a Ibrahim El-Zazzaki. Sai kuma wani rahoto daga jihar Niger, inda wata motar dakon mai ta gamu da hatsari ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 14. Kamar kullum, lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga yadda duniya ta wuni.
Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana so ta samar wa bayan Allah nan da rikicin Boko Haram ya rutsa da su a arewa maso gabashin Najeriya da kayayyakin jin ƙai da ya kai har na kuɗi da suka kai dala biliyan ɗaya, kuma za ta yi hakan ne a matsayin taimakon jin ƙai na shirinta na shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Abin da ake fata shi ne wannan agaji ya kai ga mutane da yawan su kai kusan miliyan 7 da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita, kuma ya dalilin mutuwar mutane sama 15,000, yayin da ya raba mutane da yawan su kai miliyan 2 da matsuguninsu a tsawon shekaru 7 da kungiyar ta kwashe tana gasawa mutane aya a hannu. Kamar yadda babban jami'in kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya, muƙaddashin darakta Peter Lundberg, ke cewa wannan shi ne halin ƙunci mafi muni da aka taɓa samu a faɗin nahiyar Afirka, amma ya ce yana da ƙwarin gwiwa da taimakon sauran ƙasashen duniya da hukumomi masu zaman kansu za su agazawa mutane da yaƙi a arewa maso gabashin Najeriya ya daidaita. A cikin watannin da suka gabata dai, rundunar sojojin Najeriya ta samu nasarar tunkuɗayen ƙungiyar ta Boko Haram daga wurin da suka yi tunga tun a cikin shekarar 2015, abin da ya bayyana ƙarin wasu mutane da ƴan ƙungiyar ta kame su suke cikin wahala da ba a san da su ba a can wani lokaci. Kuɗin da hukumar ta jin ƙai za ta raba, an shirya za a samar da ababe kamar abinci, matsugunnin kiwon lafiya da dai wasu sauran abubuwan buƙatu na yau da kullum. Hukumar zaben kasar Gambia ta bayyana Adama Barrow a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa, inda ya buge tsohon shugaban kasar Yahaya Jammeh, wanda ya kwashe lokaci mai tsawo yana mulkin kasar. Hukumar zaben a yau ta bayyana cewa Barrow ya samu kuri'u 263, wato kashi 45 kenan daga cikin adadin kuri'un da aka jefa, yayin da Yahaya Jammeh ya samu kuri'u 212, wanda hakan yana nufin kashi 36 kenan daga cikin adadin kuri'un, yayin da ɗan takara na uku ya samu kashi 17. Shugaban hukumar zaben ƙasar Aliyu Muna Injai ya shaidawa manema labarai cewa ya Jammeh zai amince da sakamakon zaben domin tazarar ta fito ƙarara. Sai dai har yanzu ba wata sanarwa daga ɓangaren Jammeh ɗin. Wakilin muryar Amurka a babban birnin ƙasar Alpha Jalo ya ce mutane da yawa sun fito kan titi a babban birnin ƙasar suna murnar nasarar da Barrow ya samu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Da daren yau Juma'a ne za a shirya wani bikin tunawa da waɗanda suka yi hasaran rayukansu a birnin San Bernardino da 'yan ta'adda suka kai musu hari, wanda kawai yanzu ba a gano wasu dalilai ba da ya yi musabbabin kai wannan harin. Shi dai wannan lamari ya faru ne a rana irin ta yau, wato 2 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata, inda wani ɗan taliki mai suna Said Rizwan Faruk shi da matarsa Tasfin Malik suka shiga ofishin da shi Faruk ɗin ke aiki. Ya shiga buɗewa abokan aikin sauta, inda nan take kashe mutane 14, kana ya ji wasu 22 rauni, bayan ya harba sashi har kusan 100, kamar yadda ma'aikatar shari'a ta Amurka ta bayyana. Sai dai an kashe matar da mijinta bayan an kwashe sa'o'i 4 ana ɗauki ba daɗi tsakaninsu da 'yan sanda, amma sai dai kawo yanzu abinda aka kasa ganowa shi ne dalilinsu na kai wannan na aikata wannan kissan. Sai bayan da hukumar binciken manyan laifuka na Amurka, wato FBI, ta fara bincikenta, sai ta ga mubayi'arsa ga kungiyar nan ta IS, to amma kuma ba wata dangantaka ta kai tsaye tsakaninsa da kungiyar. A farkon wannan mako ne sa'ilin da ake tattaunawa da shugaban rundunar 'yan sanda na San Bernardino Gerard Bagoan a gidan talabijin na ABC ya ce hukumar FBI ta ga wasu sakonnin email tsakanin Malik da Faruk wanda ya sa 'yan sanda suka ittifakin cewa sun kai harin ne domin an ce za a shirya biki a ginin da yake aiki. Yanzu haka an shigar da ƙarin dakatar da sake ƙidaya ƙuri'un zaben shugaban ƙasa na Amurka wanda za a yi a jihohin Wisconsin da Michigan, jihohi biyu daga cikin ukun da ake ƙoƙarin sake ƙidayarsu. Wasu magoya bayan zaben shugaba Donald Trump su ne suka shigar da wannan ƙarin jiya Alhamis a jihar Wisconsin, ɗaya daga cikin jihohin da Trump ɗin ya samu nasara. Wata babban gamayyar ƙungiyar nan da ake kira PAC ita ce ta shigar da ƙarin, ita da Ronald Johnson, inda suke kallubalantar sa ya ƙidaya ƙuri'un, suna cewa wannan tamkar barazana ce ga haƙƙin shi Johnson ɗin da ma sauran mutanen da suka jefa wa Trump ƙuri'a.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu faro takon daga birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda alƙalin babban kotun tarayyar da ke Abuja, Gabriel Kolawole, ya ba da umarnin sakin shugaban ƙungiyar 'yan Shia Ibrahim Al-Zazzaki cikin kwanaki 45. Wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya na ɗauke da ci gaban rahoton.
Hukuncin da na umarnin sakin Ibrahim Al-Zazzaki ya zo ne kimanin shekara ɗaya bayan tsare shi da jami'an tsaron Najeriya suka yi, biyo bayan an rangamar 'yan Shia da sojoji a Zaria da hakan ya haddasa asarar rayuka. Mai shari'a na babbar kotun tarayya Justice Gabriel Kolawole ya ba da umarnin baya ga sakin Al-Zazzaki cikin kwana 45, a kuma ba shi diyar naira miliyan 50 da gina masa gida a duk inda ya zaba a jihar Kaduna. Haruna Magashi na daga lauyoyin Al-Zazzaki da yake murna da hukuncin da nuna malamin ke da zaɓin inda zai zauna bayan sake shi.
Tunda ya kawo dalilan da ya sa ya faɗi wannan miliyan 50 din a madadin naira biliyan 2, don haka mun karɓi wannan shi ma'ayin da ya yi insha Allah. Kotu ba ta ce mu yadda ko kan mu yadda ba ne cewa a gina masa gida ko a Kaduna ko a wata jiha a arewacin Najeriya wanda ya amince, don haka wannan zaɓin malam ne, inda duk yake so ya zauna a nan zai zauna, zaɓin malam ne ba zaɓin mu ba.
Lauyan hukumar jami'an tsaron asiri DSS Tijjani Gazali ya ce za su nazarci hukuncin don ɗaukar mataki na gaba.
Mun saurari hukuncin ne, ba mu yi karanta ba tukun, sai mu karanta tukun za mu san menene za mu yi nan gaba. Nigerian Army already akwai magana a gaban kotu a Federal High Court Kaduna akan Nigerian Army. Mu a nan abin, the only thing abu guda ɗaya da ya sa aka kawo maganan nan shi ne batun rike shi. Amma batun rusar da gidansa, batun ji masa ciwo, duk ba abu ne wanda DSS suka yi ba.
Justice Kolawole da hukuncin nasa mai shafi 50 ya ce ba korafi daga makwabtan Al-Zazzaki na cewa yana musguna musu a Zaria. Cikin rahoton kwamitin shari'a na gwamnatin jihar Kaduna da ya bugi jaki da taiki, ya samu jami'an Al-Zazzaki da takurawa al'ummar Gillesu a Zaria, inda yake da zama gabanin akasin. Injiniya Mustapha Imam City na daga waɗanda suka kaura daga Gillesu don kukan takurawa.
Ni dai na wannan unguwa, iyali na da ƴan uwa na duka muna Gillesu, amma kasancewar ƴan Shi'a ko shugaban ƴan Shi'a zuwan sa wannan unguwa tunda ya shigo unguwar wajen 1996 zuwa 7, to ba mu saki samun sukuni da hankalin zama ko zaman lafiya a wannan unguwa ba. Bai yi wata ɗaya a wannan unguwa ba muka fara shan tear gas. Naga abin ya kai matuka, da ina ganin kamar ko dan mu ne kawai shi ne yasa ake mana haka. To dukkan abubuwan da suke yi ya kai ga Alhaji Rulwani Lukuman ya zo wannan anguwa, yana ministansa sun mai wulakanci sun hana ya shiga, sai da ƴan sandansa da sojan da suke tare suka zazzare musu ido da fito da bindiga suka kyale su shiga.
Shin gwamnatin Najeriya za ta ɗauka ga ƙara ne koko a'a? ƴan Shia dai masu mara baya ga Al-Zazzaki na zanga-zanga kusan duk mako a Abuja na neman sako shugaban nasu da uwar gidansa Zinatuddin. Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Doka na zangaden mutane, to Allah zaki duniya na.
A gaida Malam Nasir, to bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Niger, inda wata motar dagon kaya da ta gamu da hatsari ta janyo mummunan asarar rayuka da kaddarori, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana.
Wannan al'amari dai da ya faru a garin Mararabar Tagina a yankin karamar hukumar Rafi da safiyar Juma'an nan ya kuma yi sanadiyar jikkata wasu mutane biyar tare da kona gidaje guda takwas. Bayanai dai sun nuna cewa motar tankin ta fadi ne a tsakiyar gari sannan daga bisani man fetur din ya gangara gidajen mutane inda ya tarar da inda ake sanwa. Al'amarin da ya sa wuta ta wubta tashi. Malam Umar M. Dalladi dan dan yayansa ya kone kurmus a wannan lamari kamar yadda yayi karin bayani.
Cangin din wancan koha gidan wancan bai rabe wanda aka tsammanin cewa da shi da iyalinsa dun sun kone to sai wutar ta tashi daga tana bada boom sai sakan yayi yawa sai gashi tankin ya kama sai muka yi baya da gudu. Ko da wuta dai tallafa sai gashi an kididdige da cewa an samu ainihin wanda ya rasa rayuwarsa kusan mutum 13. To a cikin 13 nan akwai wanda ake gani an kace ba a gane ko waye ba. Ashe ni yaro na ne dan wana ne Muhammadu.
Alhaji Yakubu Sa'idu shine shugaban kungiyar direbobin tanka a yankin na Tagina ga abin da yake cewa.
Abin da ya kamata ya yi dama da motar ta fadi ta kai kamar minti 20 wuta bai kama ba. Still dai wutan da ya tashi daga gida ya taso. Da ya taso daga gida shine ya wurin mota. To kuma kasari kaga mutane musu kan ga irin wannan abu ya faru sai za su diban ganima. Kaga kuma inda ake samu matsala kenan.
Shugaban karamar hukumar Rafi Alhaji Tanko Gambo Kagara ya ce sun kai dauki ga waɗanda suka jikkata.
Akwai mutane guda 6 yanzu nan da yara 4 manya guda 2 yanzu suna nan asibiti wanda yake local government ta yi iyakan kokarinta ta ba da kuɗin maganin su na asibitin su.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. DSP Bala Elkana shine kakakin 'yan sandan.
Tankan mai ne ya samu hatsari sai man ya sauka ya je gidajen mutane ya kona gidaje sannan kuma mutum 14 na rasu.
A baya dai an sha samun irin waɗannan haɗurra a irin waɗannan garuruwa da ke kan babban titin da ya haɗa kudancin Najeriya da arewa. Al'amarin da ke haddasa asarar rayuka tare da ɗimbin dukiya. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga da ya ziyarci garin na Tagina bayan aukuwar wannan lamari ya ce suna shirin ɗaukar mataki.
Farko za mu gayyaci ƙungiyar direbobin tankin mai masu dakon mai don mu zauna da su mu tattauna da su don ganin yadda ake tafiya wata sa'a yana wuce ka'ida yana wuce kima.
Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla Allah jikan rai kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ina mafita lindani ya fike mini samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya. Ina mafita lindani ya fike mini samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya.
Najiya wata gulma yau maganar ko za ta fashe.
Samalin wiya.
Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe.
Samalin wiya.
In ta fito fili mai halin shi za ta ishe.
Samalin wiya.
Idan ya ji zafi ya gyara.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wake da magana kai tsaye muna tare da
assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina wani kina Hajjia Gires kina tare da Usman Dello Bonkari karamin hukumar ta bingi a jihar Sokoto Najeriya.
To barka ina mai ke tafi da kai a yammacin yau.
To abin da aka ce ta dangane da halin taɓarɓarewar tattalin arziki ne a ƙasar mu Najeriya. Nake son ɗan tsokaci akai. don Allah yana kira ga ƴan majalisun mu su taimaka mu wannan shugaban ƙasa a ciwo wannan bashin domin a ga cewa an taimaka ma al'ummar ƙasa domin wallahi tallahi tallakan Najeriya na cikin wani hali bai dace a ce suna gani wasu abubuwa na faruwa a wannan ƙasa ta mu ba da fatar za su zanna su yi tunani a ga cewa an ciwo wannan bashin an ƙara inganta rayuwar tallaka wallahi tallakan na cikin wani hali don Allah su taimaka a samu wannan kuɗaɗen a inganta rayuwar mu wallahi dai abubuwan sai da addu'a kuma da sa hannun gwamnati domin gaskiya noman da aka yi wasu ware gaskiya an faɗi musamman mu a nan jihar Sokoto wasu ware abinci bai wadatu ba Allah ya taimake mu mana jagora Usman Ezella Bonkari karamar hukumar ta jihar jihar Sokoto Najeriya
to Malam Usman mun gode da wannan shawarwari ko kuma da ra'ayi naka da fatar hukumomin da wannan abin ya shafa sun saurari wannan za kuma a ɗauki mataki har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma muna da wani daga Sokoto Sokoto ne
Fataskun
barka da warhaka.
Yawa.
Yawa to. Kai kuma me ke ta? Yawa to Alhaji Salih barka da yammacin yau.
Wa. Allah.
Ina gudunmu ka ga shirin. To ina jin Alhaji Salih layin nashi ya tsinke. Layin nashi ya tsinke sabili da haka kamar yadda muka faɗa muna yau muna ba da dama ne domin bayyana ra'ayinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa yanzu haka muna tare da wani daga Kaduna.
Hello, Aunty Grace, barka da dare.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda a kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To barka Alhaji.
To alhamdulillah ni abin da nake so in ba da shawara dangane da ƴan majalisa da suka kawo motion na maganar a rage wa talakawan Najeriya da Damon Peter to ya kamata gaskiya al'amari duk wannan majalisa da bai goyi bayan wannan motion ba to mun san baya kaunar talaka kuma domin shi talaka da mun shi dubu alalan akan je ke karewa kuma wancan karan mun san an yi shiwati to kudin da aka tsara wannan majalisa din to wai wannan gwamnatin ita ya ga shiwati din da aka kafa mai ake yi da wannan kudi rara majalisar da ake amfani da su domin mun san wancan karan an yi wa'annan abubuwan antigrant da ƙarshe ne muku fatan alkhairi Allah ya sa mu samu damar irin wa'annan abubuwan
To Madalla daga Kaduna kuma bari mu nufi jihar Kebbi. Kebbi kana tare da mu?
Ina tare da ku.
To bismillah wa Kebbi Salahi.
Ni ne Abdullahi mai zuma Belawa.
To Malam Abdullahi barka da yammacin yau.
To Madalla sannu ku da kokari.
Yau wato ina gudunmu ka ga shirin yau.
Ni dai na ra'ayi duk ƴan majalisun nan abinda suke suna domin a baci shugaban ƙasa to shi kuma dai abinda yake muna mu gaskiya talakawa hankuri nan da yake ba mu muna nan muna ta hankuri Allah ubangiji ya taimake mu
yawa to madalla bari mu ku sake komawa Kaduna
assalamu alaikum ba murtaka kuma Allah kira ku daga Kaduna tarayyar Najeriya ne
haka
to tawanan da zan ba shi ne cewa a muna Kaduna da dan majalisa na tsakiya dan majalisa da ke na tsakiya suna ba su ba su shawara su hada kansu saboda ci gaban Kadunan ku kuma gaskiya ni dai tare na ba kowanne kuri'a kuwara da daraja da mutunci a idan mu muna roƙon su don Allah don Annabi su hada kai su rike jami'an su kuma su rike arewa gaba daya da cikin lafiya
yawa to barka Malam Murtala mun gode da wannan gudunmuwa taka yanzu kuma muna tare da wani daga jihar Taraba to ina jin layin Taraba ya tsinke har yanzu kuna tare da
sa
kana tare da mu
ina nan
yawa to bismillah wake bisa layi
barje ne daga nan Taraba garamar hukumar da kwalan
yawa to bardi barka da yammacin yau
dai ina fata dai ni kan sadan ma
kana tare da mu to babu shakka yanzu dai bardi line naka ya tsinke wake bisa layi
hello
wake bisa layi
Abubakar daga Jos
to barka wake
Abubakar ne
to Malam Abubakar barka da warhaka
Abubakar ne shinkafa daga Jos ni market
ya wato sannu da barka da warhaka ina ra'ayinka
ra'ayina kan magana wannan ƴan majalisa wanda suke mana hannu angulu suke mana gaskiya din ba wai suna yi dan saboda su taimaki kasar mu bane, suna so su dinga mizguna shugaban kasa duk abin da ya fada ko daidai ya fada ko ma yayin da sai yayi daidai ba yayin kariya ta ce ba haka.
To Mallam Abubakar, akan menene kake magana ta kaman me dan su ma ƴan majalisan suna sauraron ka su fahimci inda ka dosa?
To ni na ga duk abubuwa akan idan da ya fada abu, inda ya fada kamar yanzu maganar budget din nan da aka ce da ayi, koranto kuɗi da aka ce da ayi, ai kin ga ba su bashi goyon bayan 100% ba, sai dai a dinga zuwa a je a da a je a dawo, kaga ana wani time ne, tunda shi ya sa abin da yake mu mun yarda da shi muka zaɓe shi, to ya kamata a dinga bashi goyon baya. Kuma da namu ɗan majalisi na APC da na PDP duk sun haɗu, wasu suna bin bayansu, wasu kuma suna yin hannu anguli, ba sa bin bayansa.
To Madalla, mun gode da wannan gudunmuwa taka. Yanzu kuma bari mu nufi birnin Kano. Kano, kana tare da mu? Kano, ina jin da alama line ya tsinke daga Kano. Wake bisa layi. Kamala. To Madalla, yanzu muna tare da wani daga jihar Yobe. Ina tsaman shi ma na Yobe layin nashi ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Lambobin da za a kira dai domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555, wato 202-205-6555. Kara manta a matsa alaman plus da kuma ɗaya kafin kiran waɗannan lambobi.
Hello.
To wane ne a bisa layi daga Taraba?
Alika ka Abubakar daga Jalla Taraba.
Yawa, to Alika ka barka da yammacin yau.
Masha Allah, mu dai damuwan mu da ƴan majalisun mu. Mutanen nan ba alƙafi suke son mu da mu ba. Dattijon nan yana mana iya kwarkwari amma su damuwar su ba shi ne ba. Shawarin mu muki ne, muna nan muna jiran su za su zo kuma su same mu in Allah ya yarda.
To Madalla, da fatan ƴan majalisun suna saurari.
Kuma shugaba ya samu mu yi sak sak sak.
To bari mu nufa kure.
Salamu alaikum, barka da wuni.
Barka ka dai, wake bisa layi a kure.
Abdulsalami ne kuka.
To Abdulsalami, barka da warhaka, ina gudunmuwa ka ga shirin yau?
Gudunmuwa ta banza ban sami labarin shirin da aka bani, abin da ya ɗauka hankalina tun yanzu nake neman wannan layi ban samu mai tsayo.
To menene ra'ayinka, ai yau ka samu layi? To ina jin layi na Mallam Abdullahi ya tsinke. Wake bisa layi. Yau. Wake bisa layi.
Me mutu mai Abubakar Sani, M Sani daga Mashegu local government.
Ya wato Mallam Abubakar, barka da yammacin yau. Menene kake tafi da shi yau?
Kullun na kai kusan matsayin wata biyar, kullun kira nake ba na samu.
Ya wato yanzu da Allah ya baka dama kafin layin ya tsinke a gurguje sai ka fayyana ra'ayinka ko?
Ra'ayi na shi ne ƴan majalisun Najeriya su so sai talakawa tsakanin su da Allah sun fito an zabe su ne domin su taimakawa talakawa. Amma sai suka zama komi suke da son zuciya suke yi, su ji tsoron Allah da manzon Allah.
To Mallam Abubakar, mun gode da ka samu wannan damar. Gobe ma rana ce, idan Allah Ubangiji ya nuna mana, za mu ci gaba da baku wannan dama.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan ne shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu a wata yarjejeniya ta hadakar dakarun soji tsakanin Rasha da Abkhazia, wani bangare da aka ce yankin Georgia ne da ya balle. Tare da yankin kudancin Ossetia, Rasha ta amince da Abkhazia da wasu kananan kasashe da suke biyayya ga hukumomin Rasha da ke Kremlin a matsayin masu zaman kansu, bayan Rasha ta mamaye Georgia a shekarar 2008. Wasu daga cikin abubuwan da rattaba hannun ya kunsa su ne amincewa Rasha ta kafa sansanonin soji a Abkhazia da manyan motocin yaƙi da kuma rukunonin sufurin jirgin sama. Sannan idan aka samu wata barazana ta yaƙi, gamayyar dakarun za ta kasance ne ƙarƙashin shugabancin komandan da Rasha ta zaɓa, wanda ma'aikatar tsaron Rasha za ta ayyana. Ministan harkokin wajen Georgia ya yi Allah wadai da wannan yarjejeniya, ya ce, musabbabin irin waɗannan matakan tsokana da tarayyar Rasha ke ɗauka shi ne daga ƙarshe ta samu damar haɗe yankin Georgia da ke ƙarƙashin mamaya, wanda hakan take dokokin ƙasa da ƙasa ne da kuma take dokar ƙasashe. A wani rubutaccen jawabi da mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka John Kirby yayi, ya rubuta cewa Amurka ba ta goyon bayan wannan yarjejeniyar haɗa ƙarfin soji tsakanin Rasha da shugabannin da suka yanke kansu daga yankin Georgia. Mr. Kirby ya ce, ba mu amince da halaccin wannan yarjejeniya ba, wacce ta saɓawa sahihiyar yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa. Matsayin Amurka akan Abkhazia da kuma kudancin Ossetia a bayyane yake. Waɗannan yankuna wasu ɓangarori ne na Georgia, sannan za mu ci gaba da taimakawa ‘yancin Georgia da kuma ɗiyaucinta. Sannan ya ƙara da cewa ya kamata a Rasha ta cika alkawarinta na tsagaita wuta da kuma janye dakarunta daga guraren da ake rikici kamar yadda yarjejeniyar shekarar 2008 ta tanada, sannan ta janye sojojinta zuwa inda suke kafin tashin hankali. Ta daina amincewa da yankunan kudancin Ossetia da Abkhazia a matsayin ƙasashe masu zaman kansu, sannan su baiwa masu ba da taimakon agaji damar shiga cikin waɗannan yankuna. Sharhin murya Amurka kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Domin ganin wannan sharhi a rubuce ko kuma waɗanda suka gabata, sai ku dubi shafin VOA Editorials. Don kuma samun sharhohin ta hanyar email, sai a ziyarci shafin VOA Editorials a yanar intanet www.voanews.com/editorials.
To a gaida Nazir, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana son ta samarwa bayan Allah nan da rikicin Boko Haram ya rutsa da su a arewa maso gabashin Najeriya da kayayyakin jin kai da ya kai har na kuɗi da suka kai dala biliyan ɗaya, kuma za ta yi hakan ne a matsayin taimakon jin kai na shirinta na shekara mai zuwa. Abin da ake fata shi ne wannan agaji ya kai ga mutane da yawan su ya kai kusan miliyan 7 da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita, kuma ya yi dalilin mutuwar mutane sama da 15,000, yayin da ya raba mutane da yawansu ya kai miliyan 2 da matsugunninsu a tsawon shekaru 7 da ƙungiyar ta kwashe tana gasawa mutane aya a hannu. Hukumar zaben ƙasar Gambia ta bayyana Adama Barrow a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa, inda ya buge tsohon shugaban ƙasar Yahaya Jammeh wanda ya kwashe lokaci mai tsawo yana mulkin ƙasar. Hukumar zaben a yau ta bayyana cewa Barrow ya samu kuri'u 263,000, wato kashi 45 kenan daga cikin adadin kuri'un da aka jefa, yayin da Yahaya Jammeh ya samu kuri'u 212,000, wanda haka yana nufin ya samu kashi 36 kenan a cikin adadin kuri'an da aka jefa, yayin da dan takara na uku ya samu kashi 17. Da daren yau Juma'a ne za a shirya wani bikin tunawa da waɗanda suka yi hasarar rayukansu a birnin San Bernardino da ‘yan ta'adda suka kai musu hari, wanda kawo yanzu ba gano wasu dalilan da ya sa shi ne musabbabin kai wannan harin ba.
To a gaishe ka jama'a masu saurare nan, muka za mu dasa aya baki ɗaya, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da waɗansu shirye-shirye, ciki har da a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar kullum za ku ci gaba da sauraron shirye-shirye mu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.